والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم دايب وتر ربيع الأول هجرة منذ صلى الله عليه وسلم جبل ده تاريخ ده أربعين da 43 wanda yayi daidai da 8 ga watan tabbata 8 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin Faslul Qitar fi Zikri Ahamil Firaq al-Islamiyya yau zamu tashi shafi na 119 muna cikin magana akan aqidan ash'ira yanda aka yi aqidan ash'ira ya yada a kasashen duniya har ya zama to yayin rinjaye wato a cikin kasashen duniya na'am
bismillahir rahmanir rahim ala abu firdaus
yace
hadha mazhabul ash'ari
wannan mazhaba ce ta ash'ira
الذي يحدث عنه المقيريزي
وندا الامام المقيريزي يكي بعد لاباري اغريشي
هو مذهب الاشعري في مرحله الثانيه
وندا عقيده الاشعريه وندا امام المقيريزي يكي بعد لاباري شي شيني مذهبنا الاشعريه ا cikin marhala ta biyu
والقرينه التي ترشدنا الى هذا
هو يدونن مرحله ta biyu marhalan farko Abul Hasan yana cikin aqidan mutazilanci marhala na biyu shine ya bar aqidan mutazilanci amma kuma bai shiga cikin aqida na salaf ba yana tsakiya to saboda haka wannan shine wanda Imam al-Muqayrizi ke magana akan shi shine marhala ta biyu qarina wanda ke shiryar da mu zuwa ga wannan
ya asma'ul ladina nashru al-ash'ariyya
shine sunayen wa'annan da suka yada aqidan ash'ira
di marhalati tsaniya
a cikin marhala ne dan Muqayrizi yana ta ambatan manya malamai da suka yada aqidan ash'ira to kuma wayannan malaman da ya ambata bai ambaci malaman salafiyya ba sai ya zama to ya ambaci malamai da suka yada ash'ariyanci a marhala ta biyu lokacin da Abul Hasan al-Ash'ari bai gama rabuwa da aqidan bid'a gabaki daya ba an gane wannan ko
na'am فلما ملك السلطان ملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب
فلما ملك السلطان الملك الناصر لوكاشين دا اينكين سلطان واتو سركي ناصر لوكاشين دا يي ملكي واتو كاساشن مسلمي سنن شي
ناصر
صلاح الدين يوسف بن ايوب ها انا كيرن شي صلاح الدين ايوبي لوكاشين دا صلاح الدين ايوبي يي ملكي
ديار مصر
garuruwan bisra
kana huwa waqadihi sadruddin
ya kasance shi Salahuddin da alƙalin shi sadruddin al-malik bin hisa bin dirba al-marani
ala hadha al-mazhab
ya kasance da shi da ainihin wazirinsa duka gaba sai suna kan me suna kan wannan mazhaba shi da alƙalin shi an gane ku suna kan wata mazhaba suna kan mazhaba na ash'ira an gari jiran Salahuddin al-Ayyubi wato yana kan mazhaba ne na ash'ira lokacin da yayi mallaka ayi mallaki garuruwan musulmi
kad nasha'a alayhi muzkana fi kalimati sultan al-malik
hakika sun taso akan shi sun sanda wato suka kasance a cikin hidima ga ainihin wato sultan sarki wanda yake a sarki mai adalci
Nuruddin
Mahmud bin Zanki
Damashq
a can Dimashq
nam
wa hafaza Salahuddin istibau
aqida
wato Salahuddin hafiza wa hafiza Salahuddin istibau Salahuddin ya haddace lokacin koruciyansa
aqida
ya haddace aqida allafa halu kudubuddin abul
maali
ya haddace littafin aqida wanda kudubuddin abul maali Mas'ud bin Muhammad bin Mas'ud
al-Nisaburi
wanda shi ya wallafa ta an gane ku sai wannan bawo Allah Salahuddin al-Ayyubi sai ya haddace wannan littafi na aqida din
wa sara yuhafizuha sigara auladi
sai zamanto yana haddatar da wannan littafi ga kananan yaransa an gari yana koya wa kananan yaran har suna haddace wannan littafi na aqida din
walizalika aqadul khalasin
shi yasa suka kulla ainihin yatsunsu
wa shaddul banan
suka daure ainihin yatsunsu
ala mazhabil ash'ari
akan mazhaba na ash'ariyanci
na'am
wato sun daure khinsar dinsu wato ya karamin yatsunsu an gane wannan ko sun daure shi an gane a shi ne yake cewa sun kulla ainihin khinsar dinsu wato yatsunsu na khinsar sannan sun daure ainihin wato gabobin yatsunsu akan wannan mazhaba ma'anan wannan sun dage a sun dage sun jajirce wajen kudurce wannan mazhaba da kuma yarda da shi an fahimci wannan ayi
na'am
Salahuddin al-Ayyubi da shi da yaransa sun ba da himma kwarai da gaske wajen kokarin ganin sun haddace aqidan ash'ariyya wa
amalu fi ayyami dawlatihim kafatan nas
kuma sun tilasta wato a cikin kwanakin daularsu sun tilastawa mafi yawan mutane a rantsi akan lizimtar shi sun zaci mutumin da yake karkashin mulkinsu dole ne ya haddace wannan littafi na aqida wanda littafin na aqida ya kunshi aqida ne na ash'ariyya
wa tamada al-hal ala zalika jami'a ayyam al-mulk
muluk sai hali ya ci gaba akan haka ga dukkan kwanakin sarakuna
inda
sarakuna da suke mulki daga ainihin ƴaƴan Salahuddin Ayyubi da kuma jikokinsa sai zamanto su ma sun bi wannan hanya kowane sarki idan ya zo yakan tilasta ma ƴaƴan shi yakan tilasta wa mutanen gari wanda suke karkashin masarautar shi akan sai sun haddace wannan littafi din
summa ayyama mawalihim al-muluk min al-atrak
sannan kuma kwanakin mawalihim kwanakin bararrun bayinsu wato su ne sarakuna na ainihin atrak sarakuna na Turkiya su ne sarakuna karkashin daular ainihin Usmaniya na Turkawa an gane su ma sun tilasta wa mutane haddace wannan littafi na aqida sai ya zamanto ba su da wani buri a zuciyarsu face yaɗa aqida na ash'ariyya
wattafaqa ma zalika tawajjuha abi abdullah muhammad bin tumur
sannan sai kuma ya dace da haka shire fuskantuwan abi abdullah muhammad bin tumur shi wannan abi abdullah muhammad bin tumur shi ma yana daga cikin wanda ya bada gudunmuwa mai tsoka wajen ganin lallai an yaɗa aqidan ash'ariyya
fa'ida hadha ar-rajul a'ani ibn tumur
wannan mutumin abin nufi shine ibn tumur
la'iba dawran muhimman fi nashr al-madhhab al-ash'ari
ya bada gudunmuwa mai tsoka a wajen yaɗa ainihin mazhaba na ash'ariyya
ismuhu al-imam abu abdullah muhammad bin abdullah bin tumur
sunan shi al-imam abu abdullah muhammad bin abdullah bin tumur mahadin muwahhidin shine mahadi na mutanen da ake kira muwahhidin akwai wata daula da ake kiranta daula ta muwahhidin to wannan bawan Allah ya bada gudunmuwa mai tsoka wajen kafa wannan daula da kuma ya hada ainihin aqida ta ainihin ash'ariyanci
bada marhalatuhu ila al-mashriq
bada rihlatuhu ila al-mashriq ya fara rihla wato yawon neman ilimi zuwa can gabashi
ina hu sana kams
fatan kwace shekara 501
na'am
wa ada ila al-maghrib daga baya sai ya dawo zuwa maghrib
bada 14 aman
bayan shekara 14 da ainihin yawansa bayan yayi rihla shekara 14 sai ya dawo haisu baya abul muwahhidun a lokacin da mutanen da ake kira muwahhidun suka yi masa mubaya'a wato mutane mabiyansa su ake kira muwahhidun ana da awon mabiyansa wai su ne masu kadaita Allah su ne suke kan gaskiya to su ne suka yi masa mubaya'a su muwahhidun an gane hijiran annabi na 514 ko kuma 515 suka yi masa mubaya'a
wato su ya sana
sannan shi wannan bawan Allah ibn tumar ya rasu hijiran manzon Allah shekara 524
Alaw ibn Qattan fi kitabihi Nazmul Jaman
ibn Qattan ya faɗi wannan a littafin sa mai suna Nazmul Jaman Nazmul Jaman shafi 61 zuwa 142
wafiyatul ayan
nan mu duba littafin wafiyatul ayan da ibnu khalqan
siyar alamun nubala
mu duba littafin siyar alamun nubala na imam az-zahabi
nam tabaqatu ash-shafi'i
mu duba littafin tabaqatu ash-shafi'iyya al-kubra na imam as-subki duk gaba daya an kawo tarihin ibnu tumur shugaban muwahhidun
واتفق مع ذلك ابن عبد الله محمد بن تومرت احد الرجالات
يا داشي دي هكا واتو ابن عبد الله محمد بن تومرت اي daga cikin mazajen magrib dai daga cikin mazaje wanda suka fara gudunmuwa wajen yada kira ashaira a magrib wato har zuwa iraki wa akaza an abi
al-ghazali al-ghazali mazhab al-ash'ari
wato ya karbi mazhaba na ash'ariyanci daga Imam al-Ghazali kamar yadda kowa ya sani Imam al-Ghazali shahararren malami ne wanda ya daki da ash'ariyanci kuma ya daki da sufanci a zamanin sa to Ibn Tumar yayi karatu a wajen Imam Abu Hamid al-Ghazali inda ya karbi mazhaba na ash'ariyanci na'am
falamma aada ila bilad al-Maghrib
a lokacin da ya dawo garuruwan Maghrib
wa qawa fil musadama
sai ya tashi a can wurin da ake kira musadama
yafaqihu wa yuallimuhu
wato ya tsaya yana koyar da su fiqihu kuma yana karantar da su aqida wada'a lahu aqida sai ya tsara musu littafi mai suna aqida
lafaqahan
lafaqahan anhu ahmatuhum wato mafi yawan mutane kamar garin mutane suka karbo wannan ilimi wanda littafi na aqida daga wajen shi
sun mamata
sannan daga bayan sai ya rasu
fakalafa ba'da
ya gaya karantar da su aqida ta ash'ira ya karantar da su ainihin fiqhu sai daga bayan ya rasu fakalafa ba'da mautihi Abdul Mumin
bin Ali al-Qaisi
sai ya bari bayan rasuwarsa Abdul Mumin bin Ali al-Qaisi wa tulqiba Amir al-Mu'minin sai aka bai laqabi da suna Amir al-Mu'minin
na'am
wa kalama ala mamalik al-Maghrib sai wannan bawa Allah sai yayin rinjaye a masarauta na Maghrib da shi da ƴaƴayansa din baki bayan sa
muddatu sanin
wato tsawon lokacin shekaru wata samau bil muwahhidin aka samu sunan muwahhidin masu kadaita Allah
lalzalika sarat dawlat al muwahhidin bi bilad al maghrib
to saboda haka sai dawlat muwahhidin ya tabbata a garuruwan Maghrib
tabi'a dima'a man khalafa aqidata ibn
tuwa ita wannan daula ta maghrib sai zamanto tana halatta jinin duk wanda ya saba ma aqida ibn tumar menene aqida ibn tumar ash'ariyanci shine aqidan da Salahuddin al-Ayyubi ya yada an gano wannan ko sannan ibn tumar shi ma ya zo ci gaba da yada wannan aqida din to sai zamanto wato suna halatta ita wannan daula ta muwahhidun sai suka dauki daula ta ash'ira ita ce daula mai kyau a aqidan ash'ira ita ce aqida ingantacciya duk mutumin da yake bin aqidan ash'ira yayin ridda jini shi ya halatta
na'am an gari wa indahum al-imam al-ma'lum al-mahdi al-ma'sum
an gari ku duk mutumin da ya saba ma aqidan ibnu tumar jini shi ya halatta domin shi a wajen su ƴan muwahhidun ibnu tumar shine a wajen su al-imam shine imam sananne shine mahdi
na'am al-mahdi
sun dauka shine wannan mahdin da manzon Allah ya bada labari kaga wannan ya nuna kin anan zaka san su ma ƴan muwahhidun su ma suna da kurakurai wajen aqida bayan aqidan su na ash'ira
na'am
ga kuma kuskure na daukan ibnu tumar ya zama shine imamul mahdi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna za a haife shi daga zuri'an hasan bin ali radiyallahu anhu sunan shi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sunan mahaifinsa sunan mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam zai cika duniya da adalci kamar yadda da aka cika shi da zalunci to manzon Allah ya gaya mana siffar wannan mahdi to wayannan su ɗan daulatul muwahhidun da suke maghrib sai ya zamanto sun yi mummunan fahimta ga al'amarin mahdi sai suka dauki wannan ibnu tumar shine wannan mahdin da manzon Allah ya ce zai bayyana zai cika duniya da adalci to sai ya zamanto wannan littafi da ya wallafa na aqida sai ya zamanto ana tilasta wa mutane su bi shi idan mutum ya ki bin wannan aqida sai a kashe shi a kai shi lahira an gane? Za ce kai din nan imamul mahdi ya zo da aqida ka saba mu na aqida kuma ka san imamul mahdi shi kamar za Allah ne sallallahu alaihi wasallam na'am
kama araku bi sababi zalika min dima'i khala'iqa
so da yawa suka zubar da sababin wannan suka zubar da jini nan halittu da yawa
la yusiha illa Allah
wanda ba mai iya iyakance shi sai Allah
khaliquha subhanahu wa ta'ala
babu wanda zai iya iyakancewa sai Allah wanda ya halice su subhanahu wa ta'ala
kama huwa ma'rufun fi kutub at-tarikh
kamar yanda yake sanar a cikin littafin tarihi to mutane da yawa an tilasta musu amsan wannan aqida ta ash'ariyya sun yi amfani da karfin sarauta duk mutumin da yake zai dan zai tubure a kai shi lahira to da wannan aqidan ash'ariyya ta samu taimako ta hanyar waɗannan daula na muwahhidun dinnan har ya zama to aqidan ash'ariyya sun yada shi a kasashe da yawa daga cikin kasashen duniya
fakana hadha huwa sababu fi ishtihari madhhab al-ash'ari
sai zama to wannan shine sababi na shaharar mazhaban ash'ariyya kuna ne ai an yi amfani da karfin mulki an yi amfani da zubar da jinin mutane wajen kokarin yada wannan aqida ta ash'ariyanci wanda sharuhu fi amsal al-islam da kuma yaduwan sa a cikin birane na musulunci
haisu nasiya gairuhu min al-mazhab
haisu nusiya gairuhu min al-mazhab ta inda aka manta da wani sa daga cikin mazhabobi ya zamanto an manta da duk wata mazhaba in ba mazhaba ta ash'ariyya ba saboda ash'ariyya sun yi amfani da mai karfin makami sun yi amfani da karfin sarauta an gane dama yana daga cikin abin da ke yada haikin aqidu kuma yake yada mazhaba karfin makami ko karfin sarauta in ka duba tarihin mazhaban malikiya da mazhaban shafi'iyya da sauransu abin da ya yada su su ne dalibai masu kishi sannan kuma dauloli idan shugaba ya karɓi wannan mazhaba din sai shugaba ya yada mazhaban da karfin mulkin sa wani lokaci kuma ya amfani da kyaututtuka a ce duk mutumin da ya rubutu akan mazhaban malikiya za a ba shi kyauta kaza ko kuma in za a ba da mukami an gane za a ba da mukami na alƙalanci ko wani mukami na ainihin gwamnati sai a ce ana son mutumin da yake da ilimin mazhaban malikiya ne idan ka karanci wata mazhaba wacce ba wannan ba ba za a baka aiki ba to kaga dole ne malikiya ya zama hot cake ta baka gari kamar yanzu a Najeriya da za a sanya a Najeriya sai duk mutumin da ya karanci Islamic studies to lallai za a ba shi minister a Najeriya ya kuke gani wani ko ba dan Allah ba zai je karanci Islamic studies saboda Islamic studies ya zama hot cake ce mutum na gamawa kana gama karanta Islamic studies za a baka mukami a gwamnati ko babban mukami to irin wannan sarakuna sun yi amfani da irin wannan wajen kokarin yada ainihin mazhabobi da kuma yada ainihin aqidu na'am
nam hatta lan yawa kal yawm mazhabun yukhalifu
har ya zaman to a yau babu wata mazhaba da ta saba ma ash'ariyya saboda gwamnati ta yi amfani da karfin makamai sannan ta yi amfani da kuɗi ta yi ta baza malamai ko ina don su yada wannan aqida din
illa an yakuna mazhabul hanabila
yace allahumma sai dai in ya kasance mazhaba na hanabila ila mazhaban hanabila bayan mazhaban ash'ariyya akwai mazhaban hanabila
atba'u al-imam abi abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal
wa mabiya al-imam abi abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal an gane wannan ko to amma wannan mazhaba ta hanabila shin ta yadu kamar yanda mazhaban ash'ariyya ta yadu a'a kusan ka duba mutanen duniya gaba daya kusan za a ce wajen kashi 65 ko fiye da haka suna kan aqidan ash'ariyya an gane da aqidan ash'ariyya da maturidiyya kusan su suka kara da duniya saboda sun samu sarakuna masu kishi sun samu malamai masu kishi masu kuɗi masu kishi da suka taimaka wajen yaduwar wannan aqida din ina ba san gane wannan dama daga cikin abin da ke yada aqida da kuma karantarwar malami akwai shugabanci sannan na biyu kuma akwai dalibai masu kishi idan aka samu dalibai suna kishin malaminsu kuma ya zama to sun gamsu da karantarwar malaminsu to za su ɗauki nauyin yaɗa wannan karantarwa nashi da jikinsu da kuma dukiyarsu da komai nasu yanzu mu duba mazhaban Imam Malik kamar yadda Imam Shafi yake bada labari rahimahullah yana cewa lai afahu min Malik illa anna ashabahu dayyu yace Lais bin Malik ya fi Imam Malik sanin fiqh yace amma kuma daliban Lais sun tozartar da shi wato daliban Lais sun wulakanta malamin su da malamin ya rasu daliban basu dauki nauyin yada ainihin mazhabansa ba basu dauki nauyin rubuce-rubuce akan wannan mazhaba din ba so aka Lais bin Sa'ad yana rasuwa sai mazhaban shi ta rasu na fatan gari to akwai mazhabobi da yawa na manya-manyan malamai masu ilimi wanda sun yi rubuce-rubuce amma bayan rasuwansu kasancewan Allah ya jarabe su da dalibai wanda ba su da kishi sai mazhaban ta mutu kun ga wannan ko to shi ma mazhaban Asha'ira abinda ya taimake su akwai ainihin malamai masu kishi da kuma ainihin masu kokarin yada ta masu kishi sai sarakuna kuma to amma mazhaban Hanabila wato mazhaba ce mai kyau kwarai da gaske wato aqidar ta tana da kyau aqidar Asha'ira aqida ce ta salaf to amma kuma matsalar da suka samu guda ɗaya ne sun samu matsala na ainihin propaganda wato makiya da suka ga cewa idan an yada wannan mazhaba ta salaf za ta dakushe ainihin mazhaban su za ta in har za a fito da ita mutane su ci to ita wannan mazhaba tana da hujjoji tana da dalilai fiye da mazhaba na Asha'ira to shine sai ɗan Asha'ira da sufaye da shi'a suka tsaya suka yi ta rubuce-rubuce suka yi ta propaganda na kokarin bata ainihin Imam Ahmad bin Hanbal da kuma kokarin bata ainihin mazhaba na salaf sun yi propaganda kala-kala suka bata ta inda ya zamanto sun hana mutane su ma saurari ainihin wato wannan aqida din sai suka takure wannan aqida waje daya musamman kuma sai Allah ya ƙara jaraba aqidan da ainihin Muhammad bin Abdul Wahhab Muhammad bin Abdul Wahhab wato shi ma ba hanbali ne sannan kuma ya zo yana yakan sufaye akan irin wuce gona da irin su yana yakan shi'a yana yin raddi ga Asha'ira to kuma suna ganin lallai da'awar shi na da tasiri suka ga cewa in sun kyare ya cigaba da wannan da'awa to da'awar nan zata ainihin dakushe zata shafe hasken duk wasu da'awa gaba daya sun suka yi amfani da ƙarya da propaganda da yarfe wajen kokarin hana mutane fahimtar aqida ta Muhammad bin Abdul Wahhab to anan kuma suka nuna wa mutane Muhammad bin Abdul Wahhab yana bin mazhaba ne na Hanabila to da wannan sai suka bata mazhaban Hanabila suka shafa mata bakin benci sai ya zamanto an takure mazhaban Asha'ira waje daya sai ya zamanto mazhaban kai Hanabila aka takure ta waje daya kawai ya zama kawai daga Saudiya sai Saudiya duk duniya an tana neman mazhaban Hanbaliya sai rike Saudiya in ban da Saudiya ba za ka ji labarin mazhaban ainihin Hanabila ba amma mazhaban Abu Hanifa da sauran mazhabin wato mabiyan suna nan suna ta yadawa an gane wannan ko to amma duk da cewa fa duka waɗannan a'imma din Malik da Shafi da Abu Hanifa da Ahmad duka su gaba ɗaya suna kan aqida ne na salaf babu ɗaya daga cikin su wanda yake da wata aqida ta bid'a tare da shi to amma abin da ya faru har ya zama to Imam Ahmad ya shahara har ana kiran aqidan salaf ana kiran su Hanabila ba komai ta wannan ba face irin jaraba wanda Imam Ahmad ya fuskanta a zamanin sarakunan nan tun daga zamanin Ma'mun an gane ku da su ainihin mutawakkil da sauransu da su alwasiq billah wato zamanin da aka yi ta kama ainihin malamai ana kashewa sai sun yarda Qur'ani halitta ne sai sun yarda da aqida ta mutazilawa to wayannan lokuta Imam Ahmad ya bada gudunmawa wajen yakan aqidar mutazilawa har daga baya Allah ta'ala ya bashi nasara ya zamanto aqidar mutazilawa wato an shafe ta a doron kasa kuma sarakuna suka daina mu'amala da mutazilawa suka janyo Imam Ahmad bin Hanbal suka bashi mukami duk mutanen da Imam Ahmad ya nuna mutanen kirki ne ana ba su aikin gwamnati duk wanda Imam Ahmad yace yan bid'a ne ba mutanen kirki bane sai a hana su aikin gwamnati ina fatan gane wannan to wannan ya taimaka wajen yaduwar mazhaba nan a Najeriya to amma kuma lokacin da aka fara propaganda to Imam Ahmad bin Hanbal ya tsaya tsayuwar daka misali kamar yadda nace Imam Ahmad ya tsaya sosai wajen yada aqida da kuma yaki da wannan fahimta din har ya zama to Allah ya bashi nasara to da Allah ya bashi nasara sai aka sami suna Imam Ahli Sunna wal Jama'a saboda a wannan zamanin babu malamin da ya tsaya tsayuwar daka wajen yakan bid'a tun daga bid'a na mutazilawa da bid'a na ƴan jahamiyya da abin da ya kama da wannan babu kaman shi to wannan shi yasa Imam Ahmad ya shahara amma ba yana nuna sauran malaman ƴan bid'a bane ko sauran malaman ba suna da aqidan salaf bane a duk sauran malaman gaba ɗaya su ma suna da aqida ne na salaf an fahimci wannan ko to kun ji wannan shine dalilin da ya sanya mazhaban Ash'arawa ta yadu amma mazhaban ƴan Hanabila aka takure su waje ɗaya aka hana mutane fahimtar su aka yi ta propaganda ana nuna cewa makiya Allah ne mutane ne masu kamanta Allah da halitta mutane ne masu kaza masu kaza na'am
fa innahum kanu ala ma kana alayhi salaf
eh shi ne sai ce illa an yakuna mazhabul hanabila ko yace duk wato da asha'ira ta bayyana sai aka manta da wa aka manta da dukkan ainihin sauran mazhabobi sai dai a duk wata mazhaba da ta saba sai dai mazhaba na Hanabila su ne mabiya al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal
na'am
fa innahum kanu ala ma kana alayhi salaf eh su ɗan Hanabila sun kasance akan abin da magabata suke kansa aqida ɗan Hanabila aqida ce ta salaf
na yarauna ta'wila ma warada fi min as-sifat
su ba sa ganin ta'wilin abin da yazo na sifofi suna fassara duk abin da yazo cikin Qur'ani ko hadisi daga cikin sifofin Allah kamar yadda yazo min gairi ta'wilin wala tafwilin wala takyifin wala tamthilin wala kaza
ila an kana ba'da 700
har ya kasance bayan shekara 700 daga cikin shekarun hijira
ishtahara bi damashq
wa amariha sai ya shahara a can damashq wato can siriya can damashq da kuma kananan hukumomin sa
taqiyuddin abdussalam bin taymiya
eh wani ne ya shahara wani mutum ana kiran shi taqiyuddin abdussalam bin taymiya al-harrani tashiya shahara
na'am fatasadda lintisafi limazhab as-salaf
sai ya taso domin ba da kariya ga ainihin mazhaba na salaf shi Ibn Taymiya ya taso sosai haikan wajen kokarin ba da kariya ga mazhaba na salaf
wa galaga sirraddi ala mazhab al-ash'ira
kuma ya kai makura wajen raddi ga mazhaban ash'ira
na'am
wa sada'a bi dakir
alayhi
wato ya kujiro domin inkari a gare su ya fito karo-karo ya inkari ga ash'ariyanci
wa ala rafida
kuma ya fito yayin raddi sosai ga rafidawa ƴan shi'a
wa ala sufiyya
ya fito yayin raddi ga sufaye sosai shi Ibn Taymiya
aftaraka an-nas fi firqatayn
sai mutane suka kasu game da Ibn Taymiya kashi biyu
nan fariqun yuqtada bihi
fariqun yuqtada bihi sai aka samu wasu bangare suna koyi da Sheikhul Islam Ibn Taymiya sun gamsu da shi sun gamsu da Ibn Taymiya kuma suna dogaro akan maganganun sa
wai amalu bi ra'ayi
kuma suna aiki da ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiya
wa yara annahu Sheikhul Islam
kuma suna ganin cewa Ibn Taymiya Sheikhul Islam ne sun gamsu da ilimin sa sun gamsu da aqidar sa wa ajadu hufaz ahli al-dinna
al-islamiyya
kuma suna ganin shi ne mafi girman hufaz na ainihin mutanen addinin musulunci a cikin manya-manyan nan malamai na musulunci suna ganin Ibn Taymiya na daga cikin hufaz daga cikin su
wa fariqun yubaddi'u
kuma aka samu wasu bangare kuma suna bid'antar da Sheikhul Islam Ibn Taymiya suna ganin Sheikhul Islam dan bid'a ne wayannan su ne ƴan asha'ira da kuma sufaye da ƴan shi'a an gane ai babu wanda zai bid'antar da Ibn Taymiya sai dai daga cikin wayannan ina fatan gane saboda Ibn Taymiya ya kai makura wajen raddi ga wayannan bangare ya kai makura wajen raddi ga asha'ira ya kai makura wajen raddi ga Maturidiyya, ya kai makura wajen raddi ga Sufayi, ya kai makura wajen raddi ga Shi'a. To wannan ya sanya ainihin wasu daga cikinsu suka ma bid'antar da shi,
wani dalilu
suna ma jingina shi zuwa ga fata, suna cewa Shekul Islam ɓatacce ne shi. Wayan taqidu alayhi
wa yujri alayhi bi isbati sifat,
kuma suna wulakantar da shi da tabbatar da sifofi. Suna cewa Ibn Taymiyyah yana tabbatar da sifofi, yana tabbatar da cewa Allah yana da hannu, Allah yana da fuska, Allah yana da kafa. Suna kira Ibn Taymiyyah mujassim, cewa Ibn Taymiyyah yana jingina ma Allah sifofi na halitta. An gane? Sai zaman tun suna kiran shi mujassim, suna kira daliban Ibn Taymiyyah mujassima, wanda bana mantawa al-Allama Ibn Hajar al-Asqalani da aka tambaye shi kan Ibn Taymiyyah, aka ce masa wasu mutane suna cewa Ibn Taymiyyah mujassim ne shi, bi ma'ana mutumin da yake sanyawa Allah jiki irin na halitta. Ibn Hajar al-Asqalani ya fito fili ya ce gaskiya duk mutumin da yake Ibn Taymiyyah mujassim ne, in ma ya zamanto wato bai san menene tajsimi ba, ko kuma bai san wane ne Ibn Taymiyyah ba, yace Ibn Taymiyyah ba shi da alaka da ainihin mujassima. An gane? Kaga wannan yana daga cikin adalci na Ibn Hajar, duk da cewa Ibn Hajar baya tare da Ibn Taymiyyah wajen aqidansa, sun nan bambanta, amma kuma duk da haka yace ba za a sanya Ibn Taymiyyah daga cikin mujassima ba. Yace duk mutumin da yace Ibn Taymiyyah mujassim, in ma ya zamanto bai san menene mujassim ba, ko kuma ya zamanto bai san Ibn Taymiyyah ba. Yace Ibn Taymiyyah imamu ne min imami ahli sunna, yace Ibn Taymiyyah jagora ne daga cikin jagororin ahli sunna. Kiyasa in kana karanta littafin sa Fathul Bari zaka ga yana yawan nakaltowa daga Shekul Islam Ibn Taymiyyah, ya yadda cewa Shekul Islam imamu ne shi. An gani? Shi duk da cewa shi ya fi karkata zuwa ga aqidar Asha'ira shi Ibn Hajar, amma kuma duk da haka bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen nuna wa mutane ba Sheikh Ibn Taymiyyah babban malami ne. Masu cewa Ibn Taymiyyah jahili ne ba su yi adalci ba, sai yayi wannan bayani Ibn Hajar. An gane wannan ko? To saboda haka a
wannan taqidu alayhi masaila,
wasu su suna masa nakadi ga wasu mas'aloli. Akwai mas'aloli wanda su sauran bangarori ba su yarda da shi kan Ibn Taymiyyah ba. Daga cikin matsalolin akwai shaddu rihal, shaddu rihal ila kabarin rasul, shin mutum na iya nikan gari ya je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Mutum ya shirya takalin takalu, ya shirya musamman, ya tanaji abinci da guzuri da komai, ya ce zan kai ziyara kabarin manzon Allah, ya halatta? To wannan matsala Ibn Taymiyyah ya saba da malaman duniya, domin a lokacin manya-manyan malamai na duniya suna da wannan fahimta cewa mutum zai iya nikan gari musamman ya kai ziyara kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma Ibn Taymiyyah shi kadai a lokacin ya fito ya ce ba a yi. Kuma wannan yana daga cikin abin da ake kira aljara'a al-ilmiya, wato Ibn Taymiyyah ana san yanda ake gane malami malamin gaskiya ne, in ya riga ya fahimci wannan abin gaskiya ne, tsoron mutane ko tsoron zargin mai zargi ko zaki baya hana shi ya bayyana da gaskiya. A lokacin shi kadai ne ya fahimci wannan matsala din, kuma da ya fahimta ya fito da shi. Akan wannan matsala din Ibn Taymiyyah an kai karar shi wajen sarakuna, an daure shi, an masa an daure shi akan jaki, ana tukan shi, ana cewa ga mutumin da yace kada a niki gari akan ziyara kabarin manzon Allah. Irin wannan Ibn Taymiyyah ya fuskanci matsaloli da yawa kan wannan. An gani? Kuma ga hadisi fa ƙwaro-ƙwaro, la tushaddu rihal illa ala salati abin masajid, ko illa ila salati masajid, ba a nikan gari sai zuwa ga masallatai guda uku: masallacin Harami, masallacin Manzo sallallahu alaihi wasallam, sai masallacin Baitul Maqdis. Yace musu waɗannan su ne wuraren da manzon Allah ya yarda kawai mutum ya niki gari ya tashi musamman, yace zai kai ziyara kabarin masallacin Annabi, ko yace zai kai ziyara Ka'aba, ko yace zai kai ziyara Baitul Maqdis ya halarta. Amma kai ziyara mutum ya tashi musamman ya kai ziyara kabari, wannan bai halatta ba. Ina ba san gane? Saboda nikan gari musamman don kai ziyara kabari wasila ne daga cikin wasila na shirka. To Ibn Taymiyyah ya fuskanci ƙalubale akan wannan, har suka ce Ibn Taymiyyah ya keta ijma'i, in bana manta ba hatta ibn hajar al-asqalani bai goyi ba ibn taymiya ba kan wannan matsala din in ka duba cikin fatawul bari shi ma ibn hajar ya karkata zuwa ga ra'ayin sufai wajen cewa ya halatta a niki gari zuwa kabarin manzon Allah duk da cewa ga hadisi ya nuna ba a yi sannan dangare da matsalar da ibn taymiya ya saba mutane malaman zamanin sa akwai matsalar saki uku kalma daya saki uku kalma ɗaya saki nawa ne ina fatan gane malaman zamanin sa suna ganin saki uku kalma ɗaya saki uku ne ibn taymiya ya ce sa yake la saki ɗaya ne akan wannan matsala an buga da ibn taymiya ya kawo hujjoji yayi rubuce-rubuce wanda malaman zamanin sa sun kasa ainihin kayar da shi da hujja da suka ga cewa in dai an bi ta hujja ba za su samu nasara kan shi ba sai suka hada shi da shugabanni sarakuna masu mulki sakamakon yawan rayuwar ibn taymiya ya karar da shi ne a kurkuku daga ibn taymiya ya gano wannan abu ya fara sai su hada shi da sarakuna sai a kama shi a dauri mafi yawan rubuce-rubucen ibn taymiya ya yi ne ma a cikin prison yana cikin kurkuku an gane wannan ko to duk wannan gaba daya ibn taymiya ya fuskanci kalubale da wannan kenan kai malami na sunna kada ka dauka zaka yi da'awa na sunna ba kalubale ba zai yiwu ba zaka gamu da miyagun malamai na bid'a zaka gamu da mahasada zaka gamu da kaza to wannan kare yasa kai kasa a gwiwa ka daina yada abin da ka fahimta wannan abin da ka fahimta din ka tsaya akan shi kuma ka ci gaba da ainihin yada shi an gane wannan ko
na'am ماله بمسائل منها ماله فيه سلف تجد عليه مسائل
وسنا من نقدم وسما قالوا لي سنشي باشر سلف أكنشي الهاجي كمين هذا سلف من ما قالوا لي سنشي زرجيشي سنشي بيد سلف ذاك ابن تبيع ذي كاوما هجوشي كما يكاو مكا صحابي دتابعي دسكير ونرى أيهن
ومنها ما زعموا أنه خرق فيه الإجماع
دقا تشكي akwai abin da suka raya wa ibn taymiya ya keta ijma'i a ciki
lam yakul lahu salaf
cewa ibn taymiya ba shi da salaf in ji su
wa kanat lahu khatawatin kaseef
ya kasance yana da ainihin wato mataki da yawa da ya fada cikin sa
na'am wal hisabu huwa hisabum ala allahi allazi la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis sama'
ibn taymiya yayi gwagwarmaya mai yawa wato hisabin shi da hisabin su yana nan zuwa ga Allah da su wa'annan malamai da suka ce ya ce kai jima'i da shi ibnu taymiya da yace bai ce ta ba wato hisabin shi da nasu yana wajen Allah in ji imamu al-muqayrizi allazi la yafa alayhi shay'un fil ard wala fis sama' wanda babu wani abin da ke buya a wajen Allah a doran kasa ko a sama
wala hu ila waqtina hada
idan arba da shi shaykhul islam ibnu taymiya yana da har zuwa lokacin mu na yau yana da mabiya masu yawa a kasar Sham
kalilin bi mis
da kuma kadan a Misra an gane duk da cewa ana ta kama shi a kulli ana ta hada shi da sarakuna ana ta propaganda wannan kama shi a kulli din da propaganda din bai hana mabiya su fahimce shi ba an gane ko kuma sai ma bayan ibnu taymiya ya rasu sa'annan littafai suka kara yaduwa an gane sai ga littafai shi suna kai yaduwa a cikin duniya mutane suna ta fa'idantuwa da littafin shi kai hatta ma yan bid'a suna karanta littafin wannan bawan Allah kuma su fa'idantu da shi Allahu a'lam sai ya fadi shi an tambaye ku
wa alaikum salam shi kai wani nasi da ya ishara akan cewa kada mutum ya nafila ana haɗa sallah
ana haɗa sallah
bayan an haɗa sallah misali tun zai yi nafila mubasharatan ana haɗa sallah ne
tambayar da yake wai akwai nassin da yazo ya hana cewa idan ana haɗa sallah bayan an idan da an gama haɗa sallah kada a yi nafila to wani irin nafila din in shafa'i da wuturi ne eh malamai sun hana gaskiya shafa'i da wuturi ba a yi sai lokacin da shafa'i ya buya idan shafaki ya riga ya buya lokacin sallar isha'i yayi na hakika to a lokacin da ya halatta a yi shafa'i da wuturi na batangani
na'am
na'am wa alaikum assalam eto ai shi me daga murya ya daga murya zai ce baka mu jama'a ne
ba shi ta sallah
to me yasa baya sallah
ya riga yayi halasu
ko ya riga yayi sallah ne in dai ba a jin sautin imam in ba a jin sautin liman babu laifi a samu wani ya daga murya dan ya ce baka mu mutane dan su dinga jin sautin liman din amma idan ana jin sautin liman to an dauke wa mutane sai mutane su bar liman kawai ya daga murya shi kadai in ba a jin sautin shi sai a samu wasu su daga ko a samu wani ya daga domin ya taimaka wato a san halin da liman ke ciki wannan shine ko da baya ciki ba laifi bane dan ya daga ya taimaka
na'am shi kan wancan tambayar
na'am
da iya yin sunnatul isha din nan baka bi badal isha
sunnatul isha za a yi shi ne lokacin sallar isha din
na'am
ba lokacin hada sallah ba shi hada sallah rukusa aka yi lokacin isha'i bai bayi ga hakika shi zaka ce wannan shafa'i da wutulin da ake yi da wannan duka za a yi ba sunna ta isha'i duka za a yi ba sai lokacin da shafa'i ya buya eh wa alaikum assalam yayi tafiya daga garin da yake kuma sai ce nan Kaduna yake sai tafi Lagos kaga tunda ya tashi daga Kaduna ya tafi Lagos in ya je Lagos ya zama tafi anan ne zai ta yin kasar ko kwana nawa zai yi amma ya dawo Kaduna zai cika ne tunda garin shi ne na'am a tara nan da ya dawo inda ya riga ya dawo yana cikin garin Kaduna zai cika ne eh insha Allah wa alaikum assalam mai magrib zai iya shi sunan isha zai bari sai lokacin isha ita yi sannan za a yi
mai magrib ɗan kawo yake nan
na? sallan farilla an so mutum zai nafila ya dan matsa daga wajen yana daga cikin aikin su magabatan mutum ya yi sallama sai ya dan bar wajen yana so ya nafila ya canza waje eh insha Allah wa alaikum assalam eh idan bayan an sallan juma'a abin da yake sunna sai ne kada mutum ya yi nafila bayan sallan juma'a sai dai a gida an gane ko kuma in ba zai a gida ba misali in ya idan da sallan juma'a din ana so ya aikata wani abu wanda zai nuna wato ya raga da tsakanin sallan juma'a da nafilan da zai yi kamar yaya idan ya idan da sallan juma'a sai ya dan fita waje ya dan tattauna da mutane duk wanda ya ga wannan ya san cewa ya riga ya rabu da juma'a sannan sai ya shigo ya koma can gefe ya nafilan shi zai iya yin haka an hana mutum yana yin sallama na juma'a ya bige ya nafila kuskure ne in ya idan inda san samu ne in ya idan da sallan juma'a ya yi nafila a gida in kuma zai yi a masallaci to ya aikata wani abu wanda zai nuna ya idan da sallan juma'a ya shiga cikin wani sabon abu ta hanyar gila ya fita waje ya san jiya tattauna da mutane bayan sun gaba tattaunawa na 10 mintuna sannan zai shiga mai na filin shi kaga duk wanda ya ga wannan ya san wata sallah yake sabuwa ba sallar juma'a ba ne sai alaikum salam na'am نعم shi dan uwa na magana cewa irin wannan hali da ake ciki wanda an hana ainihin aiki da mashin sai zama to shi ko mutum sana'ar shi gyaran mashin kuma ya san cewa in yace zai gyara mashin zai gamu da fushin hukuma to sai zama to a yanzu ya take cike da aiki to tunda bai da aikin yi kaga dole ne ya shiga cikin kunci na rayuwa to shine saboda ya shiga cikin wannan kunci kullun sai ya zagi hukuma kullun ya tsire ma gwamnati ya kira su azzalimai ya kira su kaza sun takura ma rayuwar mutane da sauransu kaga kamar yadda karantarwar sunna take cewa shuwagabanni koda sun maka duka koda sun kwace maka dukiya haramun ne ka ce za ka ɗauki makami ka yake su haramun ne kuma ka ringa tsine musu abinda ake bukata gare ka ga shuwagabanni kai musu addu'a Allah ya shirye su idan Allah ya shirye su kai zaka fa'idantu idan kuma sun bace kai zaka cutu duk sanda kai mummunan addu'a ga shugaba Allah ya amsa to wahalar zai koma kanka ne saboda shugaba in ya bace zai yi amfani da wannan bata ya tsara azabtar da kai ya hana ka ainihin walwala a cikin addininka da rayuwarka gabaki daya saboda haka wannan tsinuwa da kake yi dan sun kange din nan tabbas abinda aka yi tabbas babu dadi ko kana cikin yin sana'a da kake cin abincinka na halal a hana ka babu dadi akwai kuncin rayuwa to amma manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu yi hakuri da zaluncin su koda sun mana duka a baya koda sun kwace mana dukiya domin yin tawaye ga shugabanni wato lalacewa ne na duniya da addini gabaki daya idan mutane suna tawaye ga shugaba duniyar su yakan lalace sannan kuma addinin su yakan lalace saboda haka abinda mutum zai yi ya yi addu'a Allah ya shirye su in yi addu'a Allah ya shirye su to Allah ta'ala zai sa shi ma ya samu saukin su akan shi kuma ya ringa roƙon Allah ya kawo masa mafita akan wannan doka da suka kawo mara dadi an gane ya Allah wannan doka da suka kawo ya Allah kawo mafita in Allah ya kawo mafita sai ga Allah ba ya canza maka wani abu wanda zaka samu abinci fiye da wannan Allah a'lam wa alaikum assalam galabaita idan mutum ya galabaita ya ga cewa lallai wato tafiyan nan ya gagare shi ya rasa yadda zai yi babu laifi dan ya hau mashin din kan babu lalura amma ba babu lalura ba baya halatta ya hau amma ya ga cewa lallai fa ya shiga cikin wani hali a shari'a ta ce abuna an ad-darurat biyul mazurat to wannan shi ne
mun charafke shi kuma shi kenan na
kai kai da mama na in shugaba ya ce duk wanda ya hau Allah ya isa sai mutum ya hau to kaga ya saba ma shugaban kamar ya zama to mutum ya samu lalura to misali yanzu in ya zama to ga mace nan rai a hannun Allah kuma an ne take na kai ba a samu ba kuma lalle ana so a kai ta asibiti babu abin da aka samu sai mashin sai a ce za a amfani da Allah ya sa bari da mutu ai bai yi ba duk wannan Allah ya isa ba zai hana ko shi kanshi ya ga dauke ta a mashin din dole ya kyale a gurin in ka hau ka saba in mutum ya hau haka nan babu wani dalili to zai iya yi wa Allah ya san ya kama shi saboda su da suka kawo wannan dokan mashin din sun kawo ne a irin nasu tunani akan maslaha ne kila sun gine saboda suna so su yaki wasu yan ta'adda misali ko ka ce ba su yadda kowa ya hau ba sai ka hau ka saba kare da gaske kai duk kaka duba wannan kai dan wani bai bi dokar Allah ba kai kaka kai kuma sai ka saba yanzu dan wani ya ki yin sallah kuma sai kai ce kai sallah tunda ai tunda su ba sa yin sallah ni ba zan yi sallah ba ai tunda Allah ya ce kai sallah kai sai kai biyayya ga Allah kafin ce ne ko wannan babu ruwan karshe wa ai su shugabannin su ma ba sa bin Allah to kai zaka duba ne abinda suka faɗa din akwai maslaha a cikin sa ai akwai maslaha abinda suka faɗa daidai ne daidai ne shikenan suka bi su su kuma abinda suka yi na saba wannan su da Allah Allah zai kama su akai eh
ni mai dan ne Allah ya sha cikin zuciya misali na ji zafi sai na ce to Allah ya sha a cikin zuciya misali ni ma Allah zai bi mun haƙi na kenan
in shugaba ya zalunce ka ba
na'am
in har da gaske shugaba ya zalunce ka ai da ma abinda manzo Allah ya ce kenan an gane ku ku ba su haƙƙin su ku roki Allah haƙƙin ku
na'am
in har sun zalunce ku ko sai suka nemi ku ba su haƙƙin su ku ba su amma su kuma haƙƙin ku da suka hana ku gaya wa Allah ya Allah shugaba wanda wanda yayi mulki ya zalunce ni ban yafe mishi ba zaka iya faɗa a cikin zuciyarka in kana sallah ka gaya wa Allah Allah ta'ala zai kwato maka haƙƙin ka ina ba san gane wannan amma ba a ce ka hau kan munbari kai ta zage zage ba
facebook
eh ko ka ce facebook wa'annan shugabanni Allah ya bada maganin su Allah ya isan mana su Allah ya kaza a zalimai a wannan kuskure ne an gane ko ya saba ma manhaji na salaf ba a yin haka eh Allah shi taimake mu
za a zaga ya neman
to an ce za a zaga ya neman taimako kamar yadda aka saba za a zaga ya neman taimako to na ka dan uwa muna neman taimako sosai a taimaka bisa dirin